ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عينهم واتو عشرين جواتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda yazo daidai da 21 ga watan hudu a Gregorian calendar 2022 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyati Allah ya masa rahama wanda idan jama'ar musulmi basu manta ba jiya mun karke zuwa karshen sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul hadid muna addu'a abinda muka ji na alheri da ni'ima da falala a cikin wannan sura ta gabata suratul waqi'a muna addu'a Allah ya mana tarayya da ni da ku a cikin wannan alkhairan abubuwan da muka ji na tsawatarwa da firgitarwa da razanarwa da azabobi da Allah ya ambata da ni da ku ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa da kuma fadawa ciki suratul hadid malamin suka ce summiyat bi suratul hadid li dhikril hadid fiha an ambace ta ne da suratul hadid surar bakin karfe bakin karfe saboda an ambata wannan kalma ta bakin karfe a cikin ta a cikin aya ta 25 Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan bakin karfe din a wannan aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun aiko manzannun mu da hujjoji da dalilai wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana musannan muka sauke musu tare da su alkitab littafi wal mizan da kuma ma'aulai da ake auna gaskiya da su a gane gaskiya kuma ainihin wato a gano a ƙarya tare da su Allah ya ce min yin haka ne li yaquman nasu bil qisti dan su tsayarwa da mutane adalci ma'ana su yi adalci a cikin al'umma su yi abin da ya kamata wajen dora mutane akan daidai sai Allah ya ce wa anzalna al hadida sannan muka sauke karfi bakin karfi fihi ba'sun shadidun a cikin karfe akwai yaki mai tsanani Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah madaukakin sarki ya ai sauƙi manzanni da hujjoji da dalilai dan su tsaye da mutane akan adalci su yi addini ina fata kun fahimta yace to in ka kibi to sai Allah ya ce kuma wa anzalnal hadida sai kan sakali yayi aiki akan ka an gane magana da kyau ku shine hikimar cewar Allah wa anzalnal hadida fihi ba'asun shadidun a muka sauke karfe wanda a cikin karfe akwai yaki mai tsanani akwai karfi mai tsanani wa manafi'u linnasi kuma karfe yana da amfani da yawa a cikin mutane Allahu akbar ka duba mu'jizar alqur'ani kalmar cewa wa manafi'u linnasi ta hada yanzu duk abin da kake gani kenan yake faruwa ta hanyar karafu da kere-kere da abubuwan da duk muke gani na ci gaban zamani ashe Allah yayi ishara a kansa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul hadidi tun shekaru 1400 da wani abu ina fata an fahimci magana kenan ashe mutane za su iya amfani da karfe wajen yi wa kansu tattalin arziki da tsara wa kansu rayuwa da bunƙasa karfin musulunci idan mutun ya ainihin wato bi shikenan idan kuma bai bi ba sai karfe ya biyar da shi to shi ne yace wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas dan haka Allah ya ambaci karfe a cikin wannan sura yasa aka kira ta suratul hadid sura ta ainihin wato bakin karfe abu na biyu jumhurul ulama sun tafi akan cewa wannan sura madaniya ce wannan sura madaniya ce sai dai akwai wasu malamai da suke ganin akwai wasu ayoyi waɗanda suke makkiya ne bal ma suka ce tun daga farkon surar har zuwa ainihin wato kan aya ta 9 ina fata an fahimci magana gaba ɗaya waɗannan ayoyin makkiya ne tun daga farkon sura har aya ta nawa ta ainihin wato a 9 an gane magana da kyau ko da Allah madaukakin sarki a da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ila an-nuri ko wa inna allaha bikum laraufur rahim huwa allazi shine wanda yunzilu ala abdihi yake sauke wa bawansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ayatin bayyinatin ayoyi bayyinannu liyukhrijakum minaz zulumati ila an-nur dan ya fitar da ku tun daga cikin duhu zuwa ga menene zuwa haske wa inna allaha bikum la raufur rahim kuma lalle Allah madaukakin sarki ainihin wato mai tausayi ne da jin kai da rahama a ainihin wato gare ku har zuwa wannan guri malamai suka ce duka ayoyi ne makkiya kaga kenan kusan kaso 1 bisa 3 na ainihin wato surar ayoyi ne makkiya kaso 2 kuma bisa 3 na sura din ayoyi ne madaniya dan haka malamai suna ganin cewa wannan sura din akwai ayoyi makkiya masu yawa a cikin ta amma da ittifaqil ulama malamai sun tafi akan cewa sura ce madaniya akwai kuma aya ta 16 ita ma sun ce makkiya ce wato daga kan aya ta 9 ka tsallake ka tafi aya ta 16 to ita aya ta 16 ita ma ainihin wato makkiya ce wanda take cewa alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله يتي علم يعني للذين امنوا شن لوكتي بي بني ga masu imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zakatan su sukariye siran kofa ga Allah saboda ambatansa wama nazala min alhaq zakatan su su koma zuwa ga Allah da abinda Allah ya saukar na gaskiya ina fata ana fahimta wala yakunu kalladhin utul kitaba min qablu kar su zamanto kwatankwacin waɗanda aka bawa littafi tun kafin wannan lokaci fatala alaihimul amad lokaci ya tsawaita gare su suka sa burace-burace da harkar duniya a gaban su ina fata an fahimta Allah ya ce faqasat qulubuhum sai zukatan su suka kekashe wa kathirun minhum fasiquna da yawancin su fasikai ne akwai hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus wanda Imam Muslim ya rawaito shi a number hadisi na 327 Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shekaru 4 ne tsakanin musuluntar mu da kuma zargin da Allah madaukakin sarki yayi wa da yawa daga cikin mu cewa muna nema mu biye wa duniya mu watsar da al'amarin Allah shine ya kawo wannan aya ta alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid ina fata an fahimta wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito yace shekaru 4 ne tsakanin musuluntar mu da wannan to sai malamai suka ce kaga wannan ya kara tabbatar da cewa wannan aya din makkiya ce domin Abdullahi dan Mas'ud a ina ya musulunta eh to kaga wannan shine abin da yake kara tabbatar da ainihin wato wannan sai abu na hudu a tartibu suwar a jerengin surorin da suka sauka daga sama daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sura ita ne ta ainihin wato 95 amma a kirge na mushafi wato yadda aka jera su na fata kuna fahimta wanda wannan jera surori da kuke gani na alqur'ani malamin suka ce amrun ne tauqifiyun wato sahabbai ne suka yi amma da ishara daga wa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa daga sura kaza kusa sura kaza a gabanta daga sura kaza kusa sura a gabanta daga sura kaza a lokacin tattara menene tattara alqur'ani amma idan ka tambaya daga wacce sura ce bayan ita aka saukar da wata sura to shine suka ce ita wannan sura ta zo a jerin surori ta 95 ita ne sura ta 95 domin suka ce ta sauka ba'dal zalzalati kafin suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha to ta sauka kafin ita wa ba'da muhammad wa qabla muhammadin amma ta sauka kafin suratul zalzala bayan suratul zalzala kafin suratu muhammad ina fata an fahimta bayan suratul zalzala kafin suratu muhammad haka wannan aya ta sauka amma idan ka zo kana kirga alqur'ani daga surar baqara sai daga fatiha sai baqara sai ali imran sai nisa maida har ka taho ita ne sura ta 57 an gane amma a jerin saukewa daga wannan sura wacce ta sauka daga sama sai wannan to ita ne ta 95 na fata an fahimci bambancin to wannan shine abin da malamai suka tabbatar abna hudko na biyar shine wannan sura tana dauke da ayoyi guda 29 ayoyinta guda 29 haka malamai suka ainihin wato a tabbatar a sa'an nan abna biyar ko na shida shine tana dauke da darussa ɗai kusan guda 10 darasin da take dauke da shi ɗaya bayan ɗaya har kusan darussa guda 10 a malam muhammad sani umar rijiyar lemo a cikin littafinsa mai sura mai suna ko tafsirinsa mai suna awdahul bayan lima'ani wa hidayatil qur'an ya kawo waɗannan darussa guda 10 gabaɗaya san da ya jera su amma daga ciki babban darasin da sura nan take dauke da shi shine malamai suka ce tana kwadaitar da musulmi kokarin tattara karfinta guri daya ta hanyar abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tattalin yadda za a kare musulunci koda kwa da kansakali ne ina fata an fahimta koda kwa da karfe ne koda da yaki ne a tabbatar da an kare addinin Allah kada a bar addinin Allah ya zube a kasa shine ma dalilin da yasa ya sauke waccan ainihin wato aya ta ainihin wato 16 a cikin wannan sura sannan tana tabbatar da sarkake Allah tare da tasbihi gare shi kamar yadda zamu ji surar ta bude da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana magana dangane da wato buwayar Allah da izzarsa da kuma kadaituwar sufofinsa da ainihin wato mulki irin nasa da kuma ibada tabbatar da ibada gare shi tana dauke da darussa ire-iren waɗannan a cikinta da yawan gaske gani da ku ina mana addu'a Allah ya alfanar da mu da alheri da albarka da ke cikin wannan sura mai albarka abubuwa da za mu ji na alheri Allah ya hada ni da ni da ku a cikinsa abubuwan kuma da za mu ji na tsoratarwa da firgitarwa tun kafin mu ji muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya tsare imaninmu ya tsare mana takawarmu ya tsare mana mutuncinmu ya tsare mana wato dukiyarmu ya tsare mana rayuwarmu ya hada mu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a filin tashin alkiyama kuma mu hadu da shi a fi a cikin jannatul firdausi ana rama mai Allah ya ci
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Subhanahu wa ta'ala yace sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ai bi ma'ana ma fis samawati, abin da ke cikin sammai, wal ardi da kuma abin da ke cikin kasai, sabbaha lillahi suna tsarkake sunan Allah. Kamar yadda jiya muka faɗa, waɗannan surori ko wannan kalma ta sabbaha ta zo da sigogi mabambanta, wa qad zakarna ma zakarna bil ams, ma zakarna ma lana hajatun ila i'adatihi, ba mu da wata bukata sai mun maimaita abin da muka faɗa. Wanda jiya wanda yazo wannan tafsiri ya ji bayanin da muka yi cewa wannan kalma ta sabbaha ta zo da fi'ili madhi kamar yadda zo a nan, da kuma wasu gurare ta zo da abin nan fi'ili mudari kamar yadda yazo a wasu gurare yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sannan ta zo da fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la, sannan kuma ta zo da masdari shine menene subhanallazi asra bi 'abdihi ko yawwa da dai shauransu. Duka wannan yana nuna mana muhimmanci na tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala, da kuma yadda ba ma mu ɗan adam ba, hatta aljanu da ainihin wato bishiyoyi da kwari kai har kifaye a cikin ruwa suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Kai malamai suka ce cewar Allah cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko sabbihu lahu samawati sab'u ko sammai guda bakwai gabaki dai suna yi wa Allah menene tasbihi, da kuma kasai wa man fihinna da duk abin da ke cikin su gaba daya, da kasai da sammai da abin da ke dankare da makara a cikin su, ba wanda baya wa Allah tasbihi. Sai Allah ya ce wa in min shay'in, babu kuma wani abu da ka sani, in dai wani abu ne shay'un din nan malamai suka ce ya game komai, rigar kama tana wa Allah tasbihi, dan rigar kama shay'un ne, hular kankan nan tana yi wa Allah tasbihi, fankan nan da take kadawa tana yi wa Allah tasbihi. Dan ina fata an fahimta shine ma'anar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ba kwa fahimtar tasbihin da suke, ma'ana karar da fanka take, kukan da kurciya take, karar da zakara yake da dai shauransu, kai ne take jinsa a matsayin tara, amma shi a gurin Allah me yake masa tasbihi yake masa. To shi yasa idan kai dan adam kace ba za ka yi wa Allah tasbihi ba, to kai kuma asuwa wai kare da gudun layya, ka je kai tashar holiyarka, amma dai ka sani masu yi wa Allah tasbihi Allah ne kadai ya san adadin su da yawan su. Ina fata ana fahimta. To wannan duk yana nuna mana muhimmancin wannan tasbihi din, da girmansa da mutuncinsa a gurin ka a matsayin ka na musulmi, ka tabbatar da cewa kana yi wa Allah tasbihi, ka ware lokaci na musamman. Kuma jiya mun yi bayani akan fa'ida da alherin da ke cikin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Idan mutum yana yawan tasbihi ga Allah, Allah yana cire shi daga dukkanin wata matsala da dukkanin wata damuwa da dukkanin wani kunci. Jiya mun karanta muku qissar Zannun, wanda tasbihi ne fitar da shi daga cikin bala'in da ya afka. Kuma sanannan abu ne, babu wani a duniya da ya taba shiga damuwa irin ta Zannuni, wanda kifi ya haɗe a cikin duhun dare kuma a cikin duhun ruwa. Jama'a kun fahimci maganar? Na tabbata idan kifi ya haɗe ka ko akuya ko tinkiya ko kura ko zaki ko mesa ya haɗe ka, ba za ka yi sakon biyar mai kyau ba a ciki za ka mutu, don kofar iska da numfashi duk ta toshe, don haka mutuwa za ka yi. Amma shi saboda tasbihi da yake yi, Allah ya bar shi ya zauna tsawon lokaci a ciki, kuma daga baya Allah ya ba wa kifin umarni cewa ta amayar da shi. Fa'idar menene fa'idar tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala? To yana da kyau mu dinga yawan tasbihi ga Allah, muna tsarkake sunayensa, saboda akwai dimbin alkhairi mai yawa a cikin yawan tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma jiya mun faɗa cewa akwai tasbihi kala kala, wanda za ka ji cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin wato babu abin da yake mai daraja a gurin Allah da soyuwa a gurin Allah irin wannan kalmomin. Kuma idan ka ji kalmomin sai ka ji akwai wato tasbihi a ciki, irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. An gane ko? sannan mun yi magana akan wata mata daga cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Annabi bayan sallar asuba ya same ta tana ta lazumi Annabi ya ce har yanzu kina ta fama tace muna nan dai muna neman shiga a gurin Allah sai ce to na faɗi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su sau uku inda a ce zaki dinga maimaita su to duk wanda zai ko wune mutun yayi yana zikiri to ba zai samu ainihin wato falala da alheri a gurin Allah kamar naki ba manzo Allah ya gaya mata cewa yana cewa subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan kalmomi ne annabi ya ce duk wanda ya fade su sau uku ya maimaita su to duk abin da dan adam zai fada a duniya na tsarkake Allah ba zai kai shi samun lada da shiga a gurin Allah ba to amma me ya jawo wannan abin ya zama haka saboda akwai tsarkake sunan Allah a ciki ina fata an fahimta akwai tsarkake sunan Allah subhanahu wataala a ciki wa huwal azizul hakim lalle Allah mabwayi ne kuma mai hikima sai Allah ya ce lahu mulkus samawati wal ard mulkin sammai da kasai nasa ne yuhyi wa yumitu yana kashewa kuma yana rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne akan komai sai Allah ya ce huwal awwal shi Allah shine farko wal akhir kuma shine karshe wal zahir shine sama wal batin kuma shine kasa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi sananne ne dangane da komai da kasani ina fata an fahimci magana yasa malamai suka ce shi Allah ba wai yana ko ina bane da zatin sa amma yana ko ina ne da menene da ilimin sa an gane magana da kyau ko yasa a wata sura yace alam tara anna allaha sarki yace alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard shin baka duba bane cewa lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin menene kasai kaga sai buɗa ayar da ya'lam sai Allah yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babu wata ganawa da za a yi ta mutum uku face Allah ne na nawa na hudu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba wata ganawa da mitin da za a yi mitin din nan na alheri ne ko na tsiya ko na shegantaka mitin din karar da karawa wasu abin nan taimakon wasu ne da tallafa musu da agaza musu ko kuma mitin din ruguza wasu da cutar da wasu ne kowanne irin mitin ne na mutum biyar face sai Allah ya zama shine na hidan su ina fata an fahimta sai Allah ya ce wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu babu sama da kasa babu kasa da haka face Allah yana tare da su a duk inda suke sai Allah ya ce thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah zai ba su labari na abin da suka aikata a ranar tashin menene tashin alqiyama sai ya ce inna Allaha alimun qadir ko haka ne inna Allaha alimun qadir khabir inna Allaha alimun khabir lalle Allah masani ne kuma mai bada labari ne to ku duba farkon ayar sai Allah ya bude ta da ya'lamu karshen ayar ma kuma sai Allah ya rufe ta da ni ya'lamu sai malamai suka ce ilimin nan na Allah da yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard da kuma cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu wannan ma'iyyar ta cewa ko su nawa ne Allah na tare da su to ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba saboda ayar an bude ta da maganar ya'lam an kuma sake rufe ta da maganar ya'lam ina fata ana fahimta so ma'iyar ba ta shi da kansa da zatin sa ne zai zo gurin ba a'a ilimin sa ne yake tare da su a duk inda suke jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko so dan haka cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa huwa bi kulli shay'in alim shine ilimi ne akan komai shine yana sanar da shiga da fitar kowa da abin da yana alheri da abin da yana tsiya duka yana sani ina fata ana fahimta sannan duk abin da ka boye ya sani haka in ka bayyana ma ya sani yace kul in tukhfu ma fi anfusikum ma fi samawati wa ma fil ard akramakallah an gane ku Allah ya ce qul in tukhfu ma fi anfusikum ka ce musu in ma kun bayyana kun koya abin da ke cikin kirazan ku da kuma zuciyoyin ku gaba daya aw tubuduhu ko kuma kun me kun bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah yana sanar da shi ni na san za a yi haka daukakin sarki yace kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ta cikin suratul baqara al-rahman na nema an gane ku al-rahman ya dauka waccar maka nema asali ta suratul baqara baka nema an gane kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard yace wallahu ala kulli shay'in qadir na fata an fahimta kace musu duk abin da kuka boye a cikin zukatanku ko kuka bayyana shi Allah madaukakin sarki yana sanar da shi domin shi Allah mai iko ne akan me akan komai da komai an gane da haka sai mallan yace anan wato yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi Allah yana ba mu labari ne a farkon surar nan cewa duk abin da ke cikin samai da kasai suna tasbihi gare shi ay min al hayawanati wal banati wan nabati na daga dabbobi ine hayawanati wan nabati da duk wani tsuro duk wata dabba da ka sani wanda ake ci ko wanda ba a ci wanda take da kafa uku ko kafa hudu mai jan ciki ne ko kuma mai tafiya da kafa biyu ina fata an fahimta dukan su suna talbihi ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka kawo wancan surat cikin surat aya cikin suratul isra an gane ko dan haka komai yana tasbihi ga Allah Allah ya ce wa huwal azizul hakim ay allazi qad khada'a lahu kullu shay'in duk wani abu da ka sani ya rankwafa gaban Allah subhanahu wataala hakimun fi khalqihi wa amrihi wa shar'ihi kuma Allah shi mai hikima ne a cikin halittarsa da lamarinsa da shari'arsa duk abin da ka sani Allah yana yin sa da hikima da gwaninta da kwarewa irin tasa da hu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit ay huwa al-malikul mutasarrifu fi khalqihi shine mai mulki mai jujju ya komai a cikin halittarsa fayuhyi wa yumitu daga cikin kwarewarsa da gwanintarsa yana kashewa kuma yana ne yana rayawa wa yuqti man yasha'u ma yasha'u yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama ko ba haka bane yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama abin da ya ga dama sai ba wanda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle shine iko ne ai ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama yakan faru abinda Allah kuma bai ga dama ba baya faruwa wannan haka tsarin Allah haka Allah ya tsara an gane huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin hadhihi al aya hiya al musharu ilayha fi hadisi irbad min sariya annaha afdalu min alf aya akwai hadisin irbad dan sariya da yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace wannan ayar ta fi aya dubu na fata an fahimta me dalili saboda a cikin ta akwai kadaituwar Allah kamar yadda aka ce qul huwa ta'dilu thuluthal qur'ani ko kul huwa tana dauke da ɗaya bisa uku na alqur'ani meye dalili sirrin shine a cikin kul huwa akwai kadaituwar waye Allah to shi kadaita Allah babu abin da yafi shi alheri a gurin bawa duk abin da ya shafi tauhidi ka kulike wannan ka kuma sa wannan a ranka duk abin da yake da alaka da kadaita Allah da bauta da kuma tabbatar da siffofin Allah ko to ba abin da yake hi daraja a gurin Allah ba abin da yake hi kima a gurin sa wannan dalilin yasa idan ka karanta kul huwa sau uku to ladan ka dai da wanda ya sauke menene alqur'ani yasa saboda falalar Allah kul kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko kul kace musu bi fadlillahi da rahmar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahmar sa fa bidhalika akan haka falyafrahu kowa yi albahari yi farin ciki huwa khairun haka shine mafi alkhairi mimma yajma'una sama da abinda mutane suke kokarin tattarawa na fata an gane yanzu kaga idan Allah bai baka haddan alqur'ani ba kuma kana so ka samu ladan wanda ya soke qur'ani me zaka yi kenan sai ka soke kul huwa sau uku shikenan duk ka ka masa alraman nan na fata aka hinta falalar Allah saboda a cikin tsarin Allah Allah ya tsara wannan littafin ba kowa Allah zai iya bawa haddan shi ba akwai wadanda Allah bai basu ba kuma suna so su samu irin alherin da wanda suke da hi suke samu ko to shikenan sai ka karanta daya ka karanta biyu ka karanta uku shikenan sai ka ce to jama'a na gayyatar walima sai me ya faru sai na sauke qur'ani ai yau he ka sauke qur'ani sai dazu dazun nan aka gane magana da kyau ka sauke surorin abun nan sura kul huwa suratul ikhlas sau uku shikenan kawai annabi muhammad yace ka samu ladan saukar qur'ani an gane to dan haka a cikin rahmar Allah Allah ya tsara ainihin wato wannan cewa abunan to wannan sura ko wannan aya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi yace ita kuma tana daidai da aya dubu kaga qur'ani yana da ayoyi dubu nawa dubu shida da dari biyu da goma sha nawa sha hudu ko sha biyar ko sha shida ko alaktilafin ruwayat gwargwadon yadda wasu malamai suka kirga ayoyin alqur'ani din to kaga idan ka karanta wannan sura wannan aya huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa li kulli shay'in alim to daidai kake da ka karanta aya dubu a qur'ani na fata an gane to kaga ita ma tana da falalarta ta musamman hadisin irbadu dan sariya kuma an samu daga abu zumailin abi zumai qala sa'altu ibn abbasin yace na tambayi dan Abbas fa qultu ma shay'un ajidu fi sadri yace me nake ji ne dan Allah a cikin raina hakan nan yana damuna kala yace ma huwa sai dan Abbas yace masa me kake ji qultu sai nace masa inji abi zumai yace wallahi la atakallamu bihi abinda nake ji fa bazan iya fada ba ina jin wani abu yana damuna a raina a zuciyata sai abdullahi dan abba yace me ne wannan abu sai yace a bazan iya furta shi ba qala sai yace fa qala li sai abdullahi dan abba yace a shay'un min shakkin wani abu ne kake ji a ranka kamar ta wata shakka ko wani abu yana ma kaikayi a ranka dangane da addinin Allah qala sai yace wadhika sai yayi dariya ma'ana shine kenan qala sai abdullahi dan abba yace wannan aduz abi zumailin ma naja min zalika min ahadin ba wani mutum da ya tsira daga irin wannan tunanukan ko ba haka bane tarana haka kawai sai ka zauna ka ce to anya kai ta sake sake shi ga dingal bujiro ma da abubuwa a cikin zuciyarka an gane magana da kyau ko to abinda manzon Allah ya bayyana in dai baka furta ba kawai iya mujarradin tunani ne to Allah ba zai kama ka da shi ba na fata an fahimci magana Allah ba zai kama shi da ka da shi ba domin idan aka ce abin Allah zai kama ka da hito ina ga duk duniya ba wanda zai kubuta domin babu wanda ba shi da irin waɗannan menene tunanuka a cikin zuciyarsa jama'a kun fahimci magana da kyau ko yawwa to shine a waccan sura aya ta suratul baqara cewa idan ma kuka yi
Oh.
Allah yace kul kace musu in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu in ma kuka bayyana abin da ke cikin kirazan ku ko kuma kuka boye yuhasibukum bihi Allah Allah sai ya muku menene dahi hisabi kaga sai wannan ya nuna hatta tunanin zuci ma Allah ba zai bar mutane dashi ba na fata an fahimta a farkon lamari amma a ba daga baya Allah madaukakin sarki ya soke wannan magana an gane magana da kyau ko saboda haka Allah yace in kuka bayyana abin da ke cikin kirazan ku na tunanuka ko kuka boye shi to Allah sai ya muku hisabi idan ka dauki wannan fasara ayar a haka to hatta tunanukan zuci da dan adam ke yi wanda yake tuno sabo yanzu kana zaune din nan sai ka ce da ma insha kwalbar giya mana ko ba haka bane zuciyarka sai ka dinga tunano ma wani abu kaga wani mutum ya wuce da ma in gaura wannan mutumin da mari mana haka kawai ka dinga tuno abubuwa na hayaniya mana gane magana da kyau ko to a bisa wannan fassara wannan ayar har wannan abun Allah ba zai barka da shi ba sai ya maka hisabi da shi to shine sahabbai da suka zo wannan sai suka ce kai anya ya manzan Allah wannan abun za mu iya kuwa a ce hatta tunanin zuci za mu ci gaba da yin sa kuma Allah zai ci gaba da yi mana kididdiga a kansa sai manzan Allah ya ce ku ci gaba da cewa mun yi imani mun yarda gufuranaka gafaraka muke nema faqina azaban nari Allah madaukakin sarki ka tsayar da mu daga menene daga azabar wuta suna cikin fadin wannan ne fa sai Allah ya saukar da amanar rasul sai ce ne to daga nan abin ya fara he suka ce me subhanahu wa ta'ala da manzo Allah yace ku ita cewa kun yi imani gafara Allah kuke nema ku sallama tunda haka Allah ya tsara ku bar shi a haka idan Allah ya fahimci kun ji imani kun yarda za ku ci gaba da kiyaye dokarsa to zai sassauto muku to ana cikin haka ne suna cewa gufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah mun ji mun yi imani mun yarda gafaraka muke nema sai Allah madaukakin sarki yace amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa mu'mine ma sun yi imani kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli kowanne yayi imani da littafin Allah da manzannin Allah da sauransu na fata an fahimta wa qalu sami'na wa ata'na sai suka ce mun ji mun yi da'a gufranaka Allah ka gafarta mana abin da kace din nan na doka mun ji mun yarda mun yi biyayya Allah amma muna neman gafaraka Allah wa ilaikal masir sai Allah ya ce to shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha daga yanzu an sauke wancan Allah ba zai dora wa rai ba face abin da ba za ta mai za ta iya tunda kun yi complain akan cewa ba za ku iya daukar cewa hatta tunanin zuci za mu muku hisabi da shi ba to mun bar ku da iya abin da kuka aikata daga banku ko abin da kuka furta da menene da bakin ku la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat dan haka sai kun aikata za a yi muku hisabi wa alaiha maktasabat sai suka kare cewa rabbana la tu'akhidna in nasina Allah idan mun yi mantuwa karka kama mu don haka daga yanzu duk abin da kai cikin mantuwa komai girman sa komai girman sa in dai mantuwa ne to Allah ba zai kama ka da shi ba
ina fata an fahimta a ce mutun yayi sati bai salloli biyar din nan ba ma ta ba hiya ta ya manta in dai da gaske mantuwan ne akaramakan Allah amma zai yi waka sai dai akai shi asibiti wannan ko a ce ya kamu da mantau ya wuce ciwon mantuwa ya kamu da mantau ya kamu wannan ko ina fata an fahimta dan haka duk abin da ka manta Allah ya yafi inna sina aw akhtara haka abin da ka kuskure ka zo aikata kaza sai kuskure ya faru sai ka aikata kaza a madadin kaza to Allah ya yafi ina fata ana fahimta saboda haka inna sina aw akhtara rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah kar ka dora mana wani nauyi irin nauyin da ka dora waɗanda suka gabace mu suka gagara ko suka sha wahalawa kafin aiwatar da shi an ce daga cikin wasu al'ummatai akwai wanda ko fitsari ne ya taba jikinsa sai ya dauki menene dutse yayi ta kankarar jikinsa sai jini ya fita sannan sarkin ya tabbata amma kai yanzu sai ka sa ruwa ruwan ma aka ce idan fitsarin namiji ne kame ka yayyafa in fitsarin mace ne aka ce sai ka wanke ka matse ka ainihin wato murji haka ne to amma idan a mutanen Annabi Musa ne tsingaro zaka sa kai takartar cinyarka har sai jini ya fita sannan sai a ce to ya tsarkaka to kaga kafin ka bari fitsari ya gara taba ka za a dauki tsawon lokaci ko ina fata an fahimta to shine wala tuhammilna rabbana tuhammilna ma la taqata lana bi ko rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi abinda duk ba za mu iya ba Allah kar ka dora mana wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin to shine anan sai Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan sahabi ko wannan tabi'i a shay'un min shakkin wani abu ne na shakka kake jin sa a ranka kala yace sai wadhika sai yayi dariya ma'ana haka ne kenan kala sai yace wa ma da min zalika ahadun ba wani wanda ya kubuta daga wannan kala yana fadin wannan hatta anzala Allahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da ke cikin surati Yunus a daren ma Allah ya ce fa in kunta fi shakkin subhanahu wa ta'ala yace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka in ka kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar zuwa gare ka ko fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai kafin kai ina fata an fahimta to malaman tafsiri sun yi ta magana akan cewa wannan ayar da manzon Allah ake ko kuma da mu ake suka ce domin in an ce da manzon Allah ya ake to wanda aka turo da sako shi ma yana shakka akan abin da aka turo shi ina fata kuna fahimtar magana to anya wannan magana za ta zama ko da shi ake to shi yasa sai wasu malaman tafsiri suka ce a'a an tauna tsakuwa ne dan a bawa a yatsu asali wannan magana ba da annabi ake ba domin shi yana da yaqini akan abin da Allah ya turo shi ina fata kuna fahimta cewa babu shakka domin shakka wani nau'i ne na rashin yarda da abin da kake kai ko ba haka bane suka ce ba za a fassara wannan aya cewa da annabi ake ba sai dai kai musulmi wanda kake kwangaba kwan baya akan cewa shin akan gaskiya kake ko ba akan gaskiya kake ba to ka karanta ko ka tambayi waɗanda suke karanta littafai kafin kai ina fata an fahimta kafin kai ka fara karanta ko kafin kai ka fara fahimtar wannan magana ka tambaye su ka ji shin menene suka fahimta dangane da wannan sai Allah ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga gurin ubangijinka ya kai musulmi fala takunanna min al-mumtarin kar ka kasance cikin masu shakka da kokwanto akan abin da Allah madaukakin sarki ya dora ka akai qala wa qala li sai shi Abdullahi dan Abbas da ya karanta masa wannan sai ya ce masa idza wajadta fi nafsika shay'an idan wani tunani ya zo maka akan addininka kana tunanin wani abu daban fa qultu abinda zaka karanta wannan abin ya gushe a ranka shine huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim da haka wannan bara ce daga Abdullahi dan Abbas daga wani tunani yazo ma yana so ya birkita maka addinin ka sai kace huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in ali shikenan kawai ka ci gaba da nana ta wannan inji Abdullahi dan Abbas to wannan tunanin zai gushe zai barka ina fata an fahimta wa qad ikhtalafat ibaratul mufassirina fi hadhihi al aya ibarorin malaman tafsiri sun bambanta daban-daban wa aqwaluhum ala nahwin min bid'in min bid'ata ashara qawlan sanda akai maganganu kusan guda 10 akan fassar wal awwal wal akhir wal zahir wal batin qala al bukhari malam bukhari yace qala yahya malam yahya yace al zahiru ala kulli shay'in ilma da aka ce huwa zahiru dinnan wato shine yake sama akan komai ta fannin menene ilimin sa yana sama da komai wal batin batin dinnan da aka ce ay ala kulli shay'in ilma shine yake wato kasa da kowanne abu wajen sanin sa da wajen sanin menene shi wato kasa ba za ka samu wanda Allah ya fi ko wanda ya fi Allah menene ba ilimi ba ta sama ma ba za ka samu wanda ya fi wa menene ba ilimi ba ina fata an fahimta qala shaykhuna al-hafizul mizzi malam yace babban malamin mu hafizul mizzi yace yahya hadha huwa ibnu ziyadin al-farra'u lahu kitabun sammahu ma'ani al-qur'an yace ya yahya wannan shine ibnu ziyadin yana da wani littafi mai suna ma'ani al-qur'an ma'anunan al-qur'ani wa qala warada fi dhalika ahadisun hakika hadisi sun zo tattare da wannan ma'ana fa min dhalika daga cikin hadisan an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u inda an-nawmi annabi ya kasance idan yazo bacci yana karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma rabbas samawati was rabbis samaa Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim ya Allah ubangijin sammai guda 7 da kuma ubangijin gado mai ainihin wato girma rabbana wa rabb kulli shay'in ko ko kulli shay'in ubangijina kuma ubangijin komai munazzil at-taurati wal injil wanda ya sauke at-taura da injila wal qur'an kuma ya sauke qur'ani faliqal habbi wan nawa Allah shi ne wanda ya kage ainihin wato kwaya la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman tsarin ka daga sharrin komai anta akhidun bi nasiyatihi kai ne wanda kake rike da makyangyamar sa sai yace antal awwal Allah kai ne farko falaysa qablaka shay'un kafin kai babu kowa ina fata kuna fahimta domin abinda zaka yi tunani kuma wanda tunanin baka da amsa a kansa komai yana da farko ko bashi da farko kama Allah fa bai da farko yaushe Allah ya fara wannan tambayar kar ma kai wa kanka ita to ina so ku gane shi wancan tabi'i da yayi wa Ibnu Abbas tambaya yana daga cikin abin da yake darasa so masa a cikin ransa shine in komai yana da farko to abin tambaya shin Allah ma yana da farko idan fa Allah yana da farko to akwai wanda ya fara da shi to shi kuma wancan waye jama'a kun gane magana in dai aka ce Allah yana da farko to duk abin da yake da farko ai akwai wanda ya fara da wannan abin ko kai kana da farko akwai yadda akai ka fara kuma akwai wanda ya fara da kai duniyar nan tana da farko akwai ranar da ta fara kuma akwai wanda ya ne ya fara da ita komai da ka sani yana da farko kuma akwai wanda ya fara da shi kuma akwai ranar da ya fara ko ba haka bane to shikenan tunda haka ne shin Allah ma yana da farko amsar shine ba shi da farko domin in ka ce Allah yana da farko to duk abin da yake da farko ka'idar sa guda biyu ne farko dai akwai ranar da ya fara na biyu kuma akwai wanda ya fara da shi to in ka ce Allah yana da farko to yaushe Allah ya fara kaga baka da amsa ko ba haka bane in kuma ka ce Allah yana da farko to wa ya fara da Allah wa ya fara allantar da Allah kaga baka da amsar wannan tambayar to shi yasa daga cikin abin da ke darsasuwa kenan a cikin wannan tabi'i yazo yake tambayar Abdullahi dan Abbas zuciyar sa ta dinga tuna masa cewa wai yaushe ne Allah ya fara ni sai ya kasa bawa kansa amsa shine fa'idar kawo wannan hadisin karkashin wannan ayar dan a fassara maka irin tunanukan da yake zuwa wa mutane a ransu wanda ba su da amsar wannan abu to shi yasa kai musulmi kawai tunda Allah nan ya ce bahi da farko domin cewa sa huwal awwal ba fa shi yake nuna kuma yana da awwaliya ba karanta muqaddima ta menene ta Muhammad bin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani me ya fada a cikin muqaddimar yace huwal awwal wa laysa li awwaliyatihi ibtida'u shine farko amma farkon sa ba ta da ranar da ta fara rigiti kapti na fata an fahimta shine farko tabbas amma farkon sa babu ranar da ta fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk yanda zaka yi tunanin to yaushe babu ita farkon Allah ne ya farar da ita to taya za a yi ita kuma ta nuna yaushe Allah ya fara tunda ita ma Allah ne ya farar da ita jama'a kuna fahimtar magana to shi yasa irin wannan tunanukan annabi yace kai ta'awuzi ka yi a'uzu billahi minash shaitanir rajim ka watsar da wannan tunani Abdullahi dan Abbas yace ka karanta wannan aya ka ci gaba da nanata ta zai kawar maka da wannan tunanin kun gane maganar da kyau ko to shine yake cewa a Allah kai ne farko falaysa qablaka shay'un kafin kai babu komai kuma an gane wa anta al-akhiru kai ne karshe falaysa ba'daka shay'un bayan kai kuma babu me babu komai na fata an fahimta wa anta zahiru kai ne sama falaysa fawqaka shay'un sama da kai kuma babu me babu komai an gane maganar da kyau ko mintunan ku na kamarar nan bai kare ba an gane falaysa fawqaka shay'un sama da kai ba komai wa anta al-batinu Allah kai ne kasa falaysa dunaka shay'un bayan kai a kasa to babu wani abu kuma da za a samu jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ba wanda yake bayan Allah ba wanda yake kuma kafin Allah kafin Allah ba abin da ya rigaya bayan Allah kuma babu wani abu a gaba na fata ana fahimtar magana to wannan shine abin da ake so ka fahimta sai manzon Allah yace to kuji yanzu wannan duwashi dai da manzon Allah yayi wa Allah ina fata kun fahimta Allahumma barin sake maimaita ka ji da kyau Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arshil azim ina fata an fahimta wa rabb kulli shay'in rabbana wa rabb kulli shay'in ko munazzil at-taurat wal injil wal qur'an faliqal habbi wan nawa la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un sai annabi da ya gama wannan washin gaba daya kun san abu guda nawa annabi ya roka abu biyu kawai ya roka ko mu ce abu daya ma sai manzon Allah yace iqd anna ad-daina Allah ka biya mana menene bashi duk wanda bashi ya marka tutu ya biya bashi ya biya abu ya sake likicewa ya sake biya ya sake kwasa ya sake abin ya ki karewa manzo Allah ya ce ka dinga wannan addu'a sannan sai annabi ya sake cewa wa agnina min al-faqr Allah ka wadata mu daga menene talauci dan talauci yake kawo yawancin me bashi kun fahimci maganar da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu an nuna mun lokaci yayi amma sharhin ayoyin nan ba su kare ba in mun zo gobe mallam zai sake karanta mana akwai hadisi guda ɗaya da zai kamata mu sake karantawa domin mu ƙara fito da wannan ma'anar wannan aya amma dai abinda muke so a fahimta wato Allah shine awwal amma falaysa li awwalihi awwaliyatihi ibtida kuma shine akhir amma ƙarshen sa kuma ba ta da me ƙarshe taqija dan Allah wannan tunani kokolwarka za ta baka ba abinda za ta baka sai dai imani kawai don karshen Allah ba ta da karshe farkon Allah kuma ba ta da farko to ya rage yanzu zaka je kai ta tunani oho oho iya dai karatin kenan ina fata an fahimta abar wa Allah abin sa kawai kai imani Allah ya kara mana imani Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله